له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren uku ga watan zulqa'ida hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1428 daidai da 11 ga watan nuwamba shekara ta 2007 a wannan lokacin ya kamata mu yi karatu tare da sharhin littafin 40 hadith da kuma babban sharhin shi jami'ul ulumi wal hikam sai dai kuma mun ainihin mai da wannan majalisi a yanzu ya zama wani majalisi da za mu tattauna game da fa'idojin da ke cikin wani hadisi na Abdullahi dan Umar wanda aka fi sani shi da ainihin hadisul ghar. Wannan hadisi yana dauke da mas'aloli daga cikin mas'alolin aqida cewa kowane musulmi ya zama mumini wanda ya yarda da Allah a inda yake a duk halin da ya samu kanshi kada ainihin ya rabu da Allah. Wannan hadisi ya zo da mas'aloli daga cikin mas'alolin amana, kula da amanar da ainihin aka bari a hannunka. Sannan wannan hadisi ya zo da ainihin gargadi akan cewa kada wadatar dukiya ta fide ka ka zama ainihin fasiki, mazinaci ko mai liwadi ko makamantan haka. Hadisin nan al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin littafin shi a wurare ainihin wato biyu muhimmai. Daga cikin waɗannan wurare akwai lamba ta 3278 da kuma lamba ta 2102 daidai. A nan wurin ya kira shi hadisul ghar a lamba ta 3278 hadisul ghar. Malaman hadisi a wurinsu kowane hadisi ya shahara yana da suna. Hadisin da bai shahara ba shi ne za ka ji ba su sa wa suna ba. Kamar yadda yaren Islamiyya dukkan littafin da ya shahara a wurinsu yana da suna, sai za ka ga ɗan Islamiyya da ɗan karatun zaure su suka sanya wa littafin fiqhun farko da ake karanta na malikiya a Najeriya qawa'idi. Ba wai sunan littafin kenan ba, amma al'adar mutane a Najeriya tun daga ɗan Islamiyya har masu karatun zoro su ne karatun farko ko karatun da ke shafin farko na littafin sai su mai da shi irin ainihin sunan littafin. Saboda mai littafin ya ce haza kitabu qawa'id as-salat, wannan littafi ne na ka'idojin sallah, sai aka sa mai qawa'id. Ina fata an gane. 40 hadith kuma sai a kira shi da 40 hadith, amma mafi yawancin yan islamiya musamman ƙanana a garin Kano sai su ce al-hadithul awwal. Da sun zo sun ce maka akwai al-hadithul awwal, to suna nufin 40 hadith. Kaga da al'amarin yake. Malaman hadisi da suka dubi wani hadisi na Zulyadaini, wani mutum wanda ya ainihin tattauna wata matsala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan matsalar sallah, daga ƙarshe waye gari yayi dace, sai malamai suka sa wa hadisin hadisin Zulyadaini, har sunan Zulyadaini ya shahara, hadisin ya shahara. Wannan hadisin an sa mishi hadisul ghar ne saboda wata matsala ce da ta shafi wasu ainihin wato jama'a daga cikin ainihin mabiya annabawa, sai aka sa mishi hadisul ghar. Amma za ka yi mamaki, Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi ne a ƙarƙashin kitabu ahadisul anbiya'i, littafin da ke bayani akan labari ko kuma zance bayanai dangane da annabawa. Waɗannan mutanen ba annabawa ba ne, amma me yasa ku bai kawo a ƙarƙashi? Don ya nuna cewa abinda yake nufi da hadisan annabawa shi ne annabawa da jama'arsu, ma'ana waɗannan wasu jama'a ne daga cikin jama'ar wani annabi daga cikin annabawa waɗanda ainihin suka gabata. Sai mu saurari wannan hadisi tare da fa'idojin da yake ɗauke da su insha Allah, a inda al-Imam al-Bukhari ya ce حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليدع ف فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فاك من أرز فذهب وترك وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا وأنه أتاني يطلب أجره فقلت أعمل إلى تلك البقر فسقها. فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرز. فقلت له: أعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساحت عنه الصخرة. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أن كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليهما ليلة فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبوايا فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكن لشربتهما فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لابنة أم من أحب الناس إلي وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها. فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركت المئة دينار. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. ففرج الله عنهم فخرجوا. جماعة كنت وانا أينه الرواية الحديثي دوانا أينه اللفظي وان دوانا أقل الحديثي إمام البخاري ده مسلم ده إمام أحمد سوسك رويته شهديثي نصحيه ده كتكين حديثا ده صحابي عبد الله ده عمر سوسك رويته كما يدام كجعنا. الإمام البخاري تحدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي من ذات الله صلى الله عليه وسلم آياتي عبد الله بن عمر نيكي مدنا يتي بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون ظل يتي وترانا وسمتاني قداء قد جتتين جمع الدسك غلاتيكو سيزكي وتتفيا تسنى تكين تفيا إذ أصابهم مطر سيهدر يتاسو ونن هدري سيروا أتكين وتروايا ودة زوء أتكين صحيح البخاري دا مسلم دا مسند الإمام أحمد ساكتي غا دهن داري غا تكي الدادي سنن غا كمروايا تاسو معنى سنة تكين تفيا أتكين دادي غا درياي غا كمروايا تاسو سكرة إدى ذاتي فأووا إلى غاري سيذكى تتلو سيذكى شكتكين أينهم ونكوبوا سيش غدان سفاكي روا سننكما سفاكي داري سننكما غاشة سفاكي الداجي أما كما سي أينه شوى ننكوبوا سيئتين كيدسو كما يدوى ترواية تبين سيوى مدوسي غنغلو دا سما سيفادو سيزوى داني قوفر كوبوا. فقال بعضهم لبعض sai wasu suka ce wa sashinsu ma'ana yanzu sai shawara tsakaninsu wani daga ciki ne sai ya yi magana ko wasu daga cikinsu sai suka yi magana da ɗan uwansu suka ce innahu wallahi ya haula wallahi mune muku rantsuwa da Allah ya ku wadannan yan uwa namu la yunjikum illa sidqu babu abinda zai kubutar da ku daga wannan halin sai gaskiya jama'a wannan magana tana daga cikin fa'idojin da zamu samu na wannan hadisi da wannan lafazin hali ne suka shiga na kakanitayi halin niyasu halin ihun ka banza halin da Allah ya tattara gaba ɗaya a cikin alqur'ani ya siffanta shi da cewa amman yujibul muttara idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi a ilahu ma Allah a ilahu ma Allah wannan magana abin azumi na kai ne a dube ta da kyau Allah yace amman yujibul muttara idza da'ahu yanzu nan wanda yake amsa wa mai larura mai kunci mai bukata a yanda mai bukata ya kiraye shi sannan kuma ya sanya ku kune sarakuna kune ke rike da mulki da iko a bayan kasa yanzu akwai wacce ku so a sannan yake yaye bakin ciki da damuwa sai ce a ilahu ma Allah akwai wani Allah bayan Allah da yake yin wannan bana akwai wanda in ka shiga bala'i ka kira shi zai iya amsa maka yanzu jama'a ku dubi wannan halin kogon dutse in baka san kogon dutse ba rami ne a cikin dutsen sai ka shiga ba taga ba ko ina kofar da ka shiga kuma sai wani dutse ya sauko daga sama ya zo sai ya dube ta wanda a ka'ida idan nauyi ta sama da kai yake yana da wahalar turewa ka duba da kyau ka gani ba za ka shiga rijiya ya zama murfin rijiyar mai nauyi ne yana da wahala ka samu tsayuwa kyakkyawa tsayuwa da za ka iya danno murfin saboda baka da ƙarfi ta ƙasa amma in dannawa ne kana iya sassauta ƙarfinka gaba ɗaya ka danna abin saboda haka dutsen nan da ya gangaro zai dode musu ƙofar kogon su da kansu sai suka ce wa junansu ku sani da cewa babu abin da zai kubutar da ku a nan sai gaskiya wata gaskiyar ita ce gaskiyar da kuka taɓa aikatawa a rayuwarku ko gaskiyar da kuka taɓa yarda da ita a rayuwarku ko gaskiyar da kuka taɓa imani da ita a rayuwarku ko da kuka taɓa faɗi a rayuwarku yanzu jama'a an rasa wanda zai tashi a Najeriya ya faɗa mana irin wannan kalmar a wasa wanda zai shiga cikin senate ya ce babu halin da zai fitar da kasar nan daga halin da take ciki sai gaskiya a gina wa yan Niger Delta makaranta ko a gina musu menene ko a gina musu menene ko a yi musu menene ba wannan ne zai tsaye da fitinan Niger Delta ba abinda zai tsaye da fitinan Niger Delta ita ce me gaskiya abin da zai tsaye da fitinar 'yan daba a Kano da 'yan kalari a Gombe da 'yan tsara suka a Zaria da 'yan ikomar a Borno abin da zai tsaye da wannan fitinar ita ce ne a sufuku ƙarya ce ta jawo wannan fitinar ƙarya kuma abin da take haifarwa shi ne mai zalunci idan zalunci ya biyo baya to shi kenan sai ta'addanci sai ya bayyana don haka ku ji abin da yake ce musu babu abin da zai kubutar da ku a cikin halin da kuka shiga sai gaskiya yanzu jama'a 'yan siyasa ba za su so jin waɗannan maganganun ba 'yan siyasa yanzu ba ta son su janye maganar gaskiya me yasa saboda kafin zaɓe ya zo sun shirya ƙarya malaman da ke goyon bayansu ba sa son su je irin wannan maganar saboda me saboda su ne in aka yi zalunci aka yi ƙarya suke fitowa su rinka neman taushe gaskiya da ayoyin da suke bankara su da waɗanda suke murɗewa to wallahi a ba malamai kujerar hajji ko ta umara ko a biya musu kuɗin sadaki ko a yi musu ragon suna ko a sai musu gida ba shi ne zai fitar da Najeriya daga abin da take ciki ba abin da zai fitar daga Najeriya daga abin da take ciki shi ne gaskiya da adalci Shehu Usmani yana gaya wa sarki Yunfa wanda sarki Yunfa fa ba da maguje bane musulmi ne amma azzalimi shin me yake ce mishi ka sani da cewa Allah madaukakin sarki baya barin gwamnatin da take zalunci ta kai labari jama'a zalunci akai har zalunci a wurin zabe aka fito aka ɗibi malamai ƴan ƙauye gidadawa aka je aka kai su Abuja aka kunna musu iya condition aka ba su mirinda Abuja suka sha kawai sai suka fito suna cewa shikenan sai a yi sulhu in ba a yadda a yi sulhu ba za a yi ridda gidadawa ne daga cikin maluma waɗanda ba su san iya condition ɗin Abuja ba in ba haka ba yaushe za ka ce an yi zaluncin da kai ka ce za ka yi faɗa da shi kuma ka dawo kana cewa a shikenan sai a zauna sai a yi sulhu sulhu ba dole ba ne ga mutumin da aka zalunce shi in dai har ya yadda an zalunce shi an yadda an zalunce shi aka ce za a kai kotu in ya ce ba zai karɓi sulhu ba sai a ce a tsaya a yi hukunci an yi adalci kenan amma a ce wai har in aka ce a yi sulhu ka ce ba ka yadda ba wai a ce ka yi ridda bai ka babu ridda a cikin abin to duk farko sai a ce ma kowa ya ridda a cikin al'amarin jama'ar musulmi maganar gaskiya da muke magana wallahi magana ce wanda yake a yau duniya an haɗa kai a wajen rufe ita gaskiyar an kuma haɗa kai a wajen bayyanar da ƙarya da kuma mara mata baya ku dubi siyasar yau da take faruwa jama'a musharraf shugaban ƙasar Pakistan ya kwaci mulki da ƙarfin tsiya ta hanyar cin amana saboda America ta yadda da shi sai ya rinka kama 'yan Taliban da 'yan Afghanistan da 'yan Al-Qaeda yana mika wa America don America ta yadda da shi America bayan yadda da shi har kudi ma ta rinka diba tana ba shi da ta tabbatar amfanin shi ya kare yau wata guda rak sai ta koro mishi wata fitinanniya wannan fitinanniyar tana dira kasar har yau kasar ba ta zauna lafiya ba yanzu kuma ana so a jijjige shi to in aka jijjige shi sai a ce an danke shi an kama shi ana tuhumar shi da zalunci da kisan kai kisan kan suwaye ya kashe 'yan Taliban da 'yan Al-Qaeda da ya kashe sa su aka yi ya kashe su to kuma za a kai shi kotu a ce ya yi kisan kai kamar yadda aka yi Saddam Hussein Saddam Hussein America ce ta sa shi ya kashe waɗannan 'yan Shi'a a Bujai kuma ta zo ta mishi hukuncin kisa akan dan me ya kashe su Charles Taylor America ce ta ba shi ainihin ƙarfi ta ƙarfafe shi ya kace 'yan uwan shi baƙaƙen fata duk da tsaye musu hannu a yau America ta sa mishi harka sarƙa hannu da kafa yana can an kai shi kurkukun duniya za a yi mai hukunci a kotun duniya akan ya kashe talakawa kuma sa shi aka yi ya jama'ar musulmi ya kamata mu sadaka game da irin wannan ainihin siyasar duniya da take gudana a yau in ka goyi bayan ƙarya malami ne kai ɗan siyasa ne kai mai kuɗi ne kai to za ka ji sunanka a rediyo za a yi da kai za a yi komai da kai idan ka ce za ka goyi bayan gaskiya kuma sai an ɓata sunanka sai an lalata tarihinka sai an yaƙe ka sai an yi faɗa da kai amma kar mu manta da cewa Allah madaukakin sarki yana cewa wa inna jundana lahumul ghalibuna lallai namu tawaggas sune masu galaba sune masu nasara to sannan kuma wurin da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin mu'mini ku ji tsoron Allah duk inda za a fada ya tashi ku zama kuna tare da masu gaskiya ma'ana bayan kasantuwar ku masu gaskiya kar ku ji tsoron bayyana tare da masu gaskiya don yana daga cikin abin da ayar nan take son ta isar mana na sako shi ne bayan ka kasance mai gaskiya to duk inda masu gaskiya suka kai kokarin haɗa kai da su kaka ji kunya ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin ku ji tsoron Allah kuma ku kasance tare da masu gaskiya wannan dai ne nasiha ce wa ƴan uwan shi innahu wallahi ya haula ya ku waɗannan ƴan uwan tafiyata na rantse da Allah na tabbatar muku da cewa la yunjikum illa sidq gaskiya ce kawai za ta kubutar da ku daga wannan hali wallahi duk a gama munafinci duk ɗan siyasar da ya taso ya ce gaskiya sai a kashe shi akan haka aka kashe Bola Ige ba musulmi ba ne amma cewa a yi gaskiya an ce za a gyara nefar Najeriya an fitar da kuɗin da za a gyara to a jara din dan a tabbata abin da aka faɗa gaskiya ne shine aka bi shi gidan shi aka yanka shi akan me akan gaskiya amma kar ku manta da jabula ije akai yakin samun wannan nasarar da aka kai ga samun mulki amma da yadda yake ai gaskiya sai aka kashe shi me yasa aka kashe matan rimi sahabatu akan gaskiya me yasa aka kashe malam Jafar Mahmud Adam akan gaskiya me yasa aka kashe Okadibo akan gaskiya duk wani wanda aka kace akan ana tsoron zai faɗi wata gaskiya ne wanda in ya faɗa za ta kawo cikas da wata ƙarya da ake so a yi yau shi ƙasa za ta zauna lafiya wallahi mutanen Najeriya ku saurari bala'in da zai biyo baya wallahi ba za ta zauna lafiya ba a rinka kashe mutanen da ba su ci ba ba su sha ba akan tsoron za su faɗi gaskiya tun ba su faɗa ba babu yadda za a yi kuma ku dawo ku zauna lafiya a ƙasar ku saurari bala'i kowane iri ne Allah zai iya saukar muku ba wahayi ake mana ba mu san irin bala'i da Allah zai saukar muku ba zai iya saukar muku da bala'in amai da gudawa zai iya saukar muku da bala'in kafewar ban fetur zai iya saukar muku da bala'i na rashin zaman lafiya wani wacce musiba ta wuce musibar da ƙasar Iraki take ciki a yau a ce a yau kafin a yi kafin ban ya fashe a hotel ya fashe a masallaci so 50 kafin ya fashe a hotel so 1 a ina aka saba ban yake fashewa a hotel wurin yan iska amma kafin ban ya fashe a hotel ya fashe a masallaci wannan mece ce musiba ce kar mutanen Najeriya su taɓa tunanin cewa jinin waɗannan abriya ɗin waɗannan barrantattun da ba su cancanta a kashe su ba arnansu da musulminsu kar a taɓa tunanin cewa Allah zai bar jininsu ya tafi a banza don Allah ba azzalimi ba ne kuma waɗannan mutane an bi an kashe su kuma an ja baki an yi shiru an ce wai ba a gano waɗanda suka kashe su ba an yi bincike iyakar bincike Allahu hasibukum Allah zai muku hisabi kuma wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna wa idh qataltum nafsan fadara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun ina kana wannan aya tana magana da ku kai tsaye mutanen Kano wa idh qataltum nafsan kuka kisan kai fadara'atun fiha sai kuka fara mudara'a wannan yake yan tariƙar tijjaniya ne waɗannan sai yan kadiriyya ne waɗannan sai yan taliban ne waɗannan sai yan shi'a ne waɗannan sai yan siyasa ne waɗannan sai CIA waɗannan sai America da aka ce to shikenan yanzu matsalar ta ruɗe fadara'atun fiha sai aka kawo mudara'a aka jefa kan wannan aka jefa kan wannan laifi bai da ubangiji wai in ji Bahaushe kowa yake ɗauka ko kuma wai sai aka ce to matsalar ta kawo rudani an kasa gane wanda yayi to sai Allah ya ce wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna Allah sai ya fitar da abin da kuke boyewa kuma mun fahimci wannan da kyau a je a kashe malami a cikin masallaci mahaddaci makarantun alqur'ani yana cikin sallar asuba Allah sarkin Kano a duba yaro zaka ya dauka wannan bala'i gwamnan Kano shekaru zaka ya dauka musibar nan malaman Kano da kuka yi shiru za ku iya ɗaukar wannan bala'i ɗaliban malam Ja'far da kuka yi shiru ba abin da kuka yi wannan musibar za ku iya taranta ku saurari abin da zai biyo baya wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna sai Allah ya fitar da abin da kuke koyewa menene yasa aka kashe Ja'far Mahmud Adam ana tsoron zai bayyana gaskiya game da zaluncin da aka shirya za a yi kwana biyu zaɓen da ke zuwa yasa aka ce a je a kashe shi wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna sai Allah ya fitar da abin da kuke boyewa amma wallahi alazim babu yadda za a yi jama'a ko dabbobi ake kisa kisa irin wannan na zalunci a ƙasa Allah ya bar ƙasar ta zauna lafiya haka saboda annabi cikin annabawan Allah ya zauna gindin bishiya cinnaka ya harbe shi ya bi zafi ya kashe wannan cinnakan sannan ya biya barbadawa sauran cinnakun kanan zuriya kunna musu wuta sai da Allah ya miki wahayi ya ce wahalla wahida me yasa baka kashe wanda ta cije ka ita kadai ba kuma me yasa da zaka kashe su gaba ɗaya me yasa ka kashe su da wuta
baka san cewa wanda ke halitta shi ke azaba da wuta ba, ku dauki wuta bindiga ku dankara wa malami makarantun alqur'ani ku fata fata da jikin shi akan kawai matsalar zai faɗi gaskiya gaskiyar da ba kwaso akan kun kawo kuɗi kun bashi ya ce ba zai karɓa ba a bar gaskiya ta rayu yau mai wahana sojoji su zo su karɓi mulki a ƙasar kenan tunda an ce wai mulkin demokuraɗiyya wai mulkin adalci ne yau ina adalci babu babu a nan sabon garin zariyar zaɓe aka murɗe mana ƙiri da muzu aka murɗe zaɓe aka yi zalunci sai aka ce wai yaranmu da suka tsaya suka yi gwagwarmaya a kan hana zalunci a zaɓen da ya gabata to a kama su a kunne su saboda zaɓe na gaba za su sake ba da wahala har ofishin CID da muka je a Kaduna karɓo su abinda aka ce mana kenan yaranku ba su yi laifin komai ba amma 'yan siyasa sun ce mu rufe su ne saboda in mun rufe su zaɓe na gaba ba za su ba su wahala ba sai muka ce to ko yanzu CID yanzu ba gwamnatin ƙasa ba ƙasa kuke wa aiki da 'yan siyasa kuke wa aiki kenan wato duk wanda ya samu mulki in ya ce muku ga yadda yake zo haka za ku yi hukumar CID hukuma ce ta gwamnatin tarayya dan sanda aka kashin gwamnatin tarayya yake dan da wani karabutin dan siyasa a jiha ko a ƙaramar hukuma zai ba CID doka cin hanci aka ba ku ko me aka ba ku haka suka kama yaranmu suka daure su daga local government na jihar Kaduna na jama'a aka je aka zuba su yadda kuka san mushen kifi sai a zuba mutum 30 ko 60 a daki daya ba fanka ba air condition ba wutar lantarki me yasa azzaluman ƴan siyasa suka ce musu wai su kama waɗannan yaran su ɗaure su kuma wai har da bakin wasu zindikai daga cikin malaman izala makiya amanar izala waɗanda izala so da ta tsine musu albarka in ba haka ba yau shi ɗan izala da yake tsayawa don kare zalunci da bid'a za a ce malamin izala zai ba da dokar a kama suwane da suwane don kasa kawo matsala don me idan kujera ta zauna za a kawo kujera hajji a bashi Allah ya ido kujera hajji albarka ta haramu nawa kujera hajji take kujera hajji naira 500,000 ce 500,000 har wata kuɗi ce da za ta sa kai asarar imaninka hajji ba farilla ba ce sai in kana da hali ne Allah ya ce walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila wanda yake da iko zuwa to dole ji wanda bai da iko ba farilla ba ce kujerar hajji ta halal halal in aka kawo aka baka wata farlanta gare ka ba za ka iya sai da ita ka je ka sai buhun masara ko kai wa gidanka fenti in shi ya fi amfani gare ka ba farilla ba ne ka je ba mustahabi ba ne halal ne kawai in ka ga dama ka je in ba ka ga dama ba ka sai da ita ka kashe kudinka sai ran da kai da kanka ka samu hali da iko sannan ta farlanta a gare ka amma akan za a ba ku kujerar hajji ko umara ko za a yi maka sadaki ko za a ba ka ragon suna ku ɗaure wa ƙarya gindi saboda haka jama'a mutanen Najeriya kakku gaji sai an yi faɗa da zalunci matasa kakku yi sauna sai an yi faɗa da zalunci domin in zalunci ya rayu a ƙasa komai lalacewa yake yi sallah ba ta kyau azumi ba zai kyau ba tauhidi ba zai kyau ba komai ba zai kyau ba ku dai ji abin da wannan bawan Allah yake cewa innahu wallahi ya haula la yunjikum illa sidq ba abinda zai kubutar da ku sai gaskiya to da jama'a kowa ya kafi akan gaskiya a kada a raya a daka a lukui da ka bude baki sai kace sai dai an tsaya akan gaskiya sai a ce baka da kuba imamu ahmad sai da aka dakai aka bugai aka wulakanta shi ta kai imamu ahmad ake dauka a saka a cikin mangalar raƙumi a daure tashi tun daga nesa bai har baga daza kamar ka ce a ɗauki mutum tun daga Kaduna a kai shi har Lagos a cikin mangalar jaki su biyu aka ɗauka ɗayan kafin a yi nisa ya mutu ana kai su aka zubar da shi ɗaya ya mutu imamu ahmad yana farfaɗowa aka ce ma qawluka fil qur'ani ya ce innahu kalamullah me za ka ce game da qur'ani magana Allah ne ko ku sai ce magana Allah ne sai aka ce bai da ku ba a wuce da shi kuku haka aka azabtar da shi amma ya kafe akan gaskiya. Kuji tsoron Allah malamai, malaman Najeriya yanzu ku kaɗai kuka rage ake tsare za ku kwaci mutane daga zalunci. Idan kyautar mota ko kujerar hajji ko gida ko mota ko menene ya ɗauki hankalinku, talakawan Najeriya sun shiga uku. Malaman kawai yanzu ake jira, ‘yan siyasa mafi yawancinsu sun jirmiye, malaman bid'a sun riga tuni, su kan da ma sun fata ba ma a maganarsu. Su waye ake sa rai? Sarakunan gargajiya da suke so a yi musu tenti a kofar gidansu kawai shikenan, suke ta yi daidai. Malamai kawai ake sa rai, waɗannan malamai kuma malaman sunna, malaman gaskiya. Kuma ka mutu baka je hajji ban baka da hali, Allah ba zai tambaye ka ba. Dan wodiwa har ya mutu bai je aikin hajji ba, je ka karanta tarihi. Shehu dan wodiwa har ya mutu bai je aikin hajji ba, bai da kuɗi, bai da hali, bai je ba dan a ƙasa ake zuwa lokacin ko a jaki, bai da hali. Manya-manyan malamai da yawa kana karanta tarihi su fara alamin nubala, sai ka ji an ce ya rasu bai yi hajji ba saboda mai bai da hali. Amma fa akwai kuɗin zalunci a lokacin, akwai bikishish, akwai rishwa, akwai cin hanci, akwai irin wannan hajji da umara ta 'yan siyasa, duk akwai ta a lokacin. Amma ba za su halatta wa kansu su je ba saboda sun san zalunci ce. Ku ji abin da yake cewa, sai ce فليدعو كل رجل منكم بما يعلم انه قد صدق فيه. Dan haka daga cikin ku kowa ya tashi addu'a, amma in zai addu'ar ya roki Allah, Allah ya biya mana wannan bukata, ya fitar da mu daga wannan halin, ya yi tawassuli da wani abu da ya san ya taba yi da gaske, da gaskiya a ciki, ya aje ƙaryar. Yau gaskiya ake nema, ya aje ƙarya. Yau gaskiya duk kowannen ku ya dubi meye ya taba yi na gaskiya, wanda wannan abun na gaskiya ya roƙi Allah da shi. Allah ya yi mana halin da muke ciki. Fa qala wahidun minhum, sai dai daga cikin su yace, Allahumma in kunta ta'lamu annahu kana li ajirun, ya Allah ni dai ka san cewa ina da wani dan kwadago, wato labora na dauko aiki, amina li ala faraqi, yemin aiki akan zan bashi kwando guda na shinkafa ko buhu guda na shinkafa. Min arusin, kwando guda na shinkafa. Saba haba da ya gama aiki sai ya tafiya, shi wata raka hube karɓi wannan shinkafa ta ci ba. Wa inni amattu ila zalikal faraq, sai na ɗauki wannan kwando guda na shinkafa. Fazara'atuhu, sai na je na shuka shi. Fasara min amrihi an nishtaraitu minhu baqara, da na girbe wannan shinkafa sai na je na sai ainihin shanu. وأنه أتاني يطلب أجره, سيهو يناني من بياش لادن أيكيه. فقلت أعمل إلى تلك البقر فسقها, سيناتي مشجي كورن وأن شانو كاد شانو كنغركي غدائي توقو راسك تفدسو. فقال لي سيتي إنما لي عندك فرق, يعني كوندو غداكو إليك دشي من أرز, يعني هشن كافا. فقلت له سيدتي أعمد إلى تلك البقر, تأتيك ديك أولي شامنشا, فإنها من ذلك الفرق, لقوان ننك ونني نشوك حريك يقول أن نشان, فساقها سيدي كور شان قبادا. أتيك الروايين دمك إشارة أبايا أنونا تيوى شان دراقما دا أراكي دا تماكي دا باي غركي 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 ها غركي هدو هو غركي بيار. Jama'a, wannan amana ce ko ba amana ba? To abinda muke son ahlus sunna kenan ya zama, wanda diyya ban akwai amana shi a hannunka, komai daren dadewa kana nan sana da ita ka mayar mishi. Yanzu wannan wace irin dadewa ce ta kai har a ce kwando guda na shinkafa ya yafi ya zama garken shanu, awaki, raƙuma, bayi da tumaki? Ai kun ga wannan dukiya ta dade, ba dai a shekara biyar ba. Dan duk abin da aka kira shi garke, tafi ka tambayi makiwata ka ji, kwaya biyar za a kira su garke ne? To garken shanu shekara nawa ke haɗa garken shanu? Daga saniya ɗaya, raƙuma daga raƙumi ɗaya har su zama garke, kaga tarin shekaru ne, amma bai sa ya manta ya ci amana ba. Ahlus sunna, kun ji haka ake so ku zama? Komai daɗewar haƙƙin mutum a hannunka,
in yazo ka nuna mai kai ahlus sunna ne na'am wani daga cikin ahlus sunna mabiyin annabawa da suka gabata annabin tsira muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari shi yace dan kasuwa ne yaje zai kasuwanci da yake zai kasuwanci sai ya samu cewa ga kayan da zai siya sun sako sun yi arha kuma kudi sun kare mishi shi kuma bai san kowa ba sai kawai sai ga wani dan kasuwa shi kuma ya sauka ga kudin ba abin da zai siya sai kawai sai ce bawan Allah aramin waɗannan kudin naka kaji tsarkin zuciya irin na mutanen da ba su san juna ba fa shine yana cewa ne yau ga kaya sun yi arha ga kudi na sun kare wannan kuma yana cewa ni kuma ga kudi na zo da su yau ba abin da zan siya sai ce to ba ni kudin mana sai ce in dau kudi na in baka yau ban san ka ba wa zai tsaya maka ya lamunce ya zama garanto sai ce Allah to in baka dawo ba zai biya ni sai ce Allah sai ce to ai ma dalla tunda dai Allah ne ya tsaya maka to ga su kaji mutanen da kenan mutanen da annabawa suka karantar da su karatu masu tsarkin zuciya sai ya kawo ya bayar ba a rubuta suna ba babu adireshi ba email ba postal kaza ba kowa Allah kowa ya yadda da shi shi ya yadda da cewa ba zai yadda wannan ya ci sunan Allah ya ci amana ki ba shi kuma ya yadda da cewa ba zai ambaci sunan Allah ya ci amana ba kowa ya sa Allah a zuci sai da kawai sai ya dauka ya bashi ba shaida ba komi ya je gama sai ya shi hada kaya tafi garin su yaushe za ka kawo kudi ya ce rana ita yau yau ne kasuwa ke ci to rana ita yau mu haɗu a nan ranar ke bayan Allah nan ya shiryo kudi tsaf ya taho da su ya tsaya zai shiga jirgin ruwa a tafi jirgin ruwan garin su babu jirgin ruwa ya rasa yadda zai yi sai samu ice sai faskara shi sai ɗibi kudin sai shirya a ciki sai samu takarda sai rubuta wasiƙa bayan gaisuwa ni ne da na karɓi dukiyarka da sunan Allah cewa Allah ya tsaya min zan dawo maka da ita rana ita yau sai dai kai co ban samu jirgin da zai kawo ni ba don haka ga wannan amanan nan na turo ta ta hannun Allah da na karɓa da sunan shi ya isar maka sai mai da ice ya haɗa sai ya sa igiya ya ɗaure sai ɗaga ya ce ya Allah da sunanka na karɓo ka ga uzurina ya Allah ka isa zuwa ga mai shi sai jefa cikin ruwa kawai sai koma gida wallahi duk wanda ya yarda da Allah sai Allah ya fitar da shi kunya duniya da lahira da ya jefa kawai wancan mutum yana can shi kuma tashar kasuwa ta jirgin ruwa yana jira yana mamaki ya yi salati ya salawa ubangiji ta bahaushe yanzu mutumin nan ya ɗauki sunan Allah ya ci amana ta zamani ya fara lalacewa ya da mamaki sai kawai sai ya gato shi ke nan na da ya ci amana ta da sunan Allah bari ta fi gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya juwa zai tafi cikin mamaki sai ga ice na yawo a ruwa sai ce to bari in ɗauki wannan ice ne ko faskara mana ayi mai tuwon yau sai ya ɗauki ice ya tafi gida ya je an faskara ice kawai sai ya ga kuɗi sai ya ga takarda sai ya ce Allahu akbar amana Allah ce ta ice jama'a yau ba ahlus sunna ne a duniya ina ahlus sunna ina waɗanda suke bin aqidar annabawa ina mabiya gaskiyar da annabawa suka zo suka karanta yanzu a kasuwar Zaria ta sabon gari ko a kasuwar sabon garin Kano ko a Manda Market ta Maiduguri ko a kasuwar Alaba ta Lagos babu ahlus sunna ne mutanen kirki me yasa ba a ganin gaskiya tana rinjaye akan ƙarya kun san wata falala ta gaskiya haka samu dan kasuwa kwaya ɗaya fa a cikin kasuwa mai gaskiya sai Allah ya ɗaga sunan shi kowa ya san shi a garin cikakken mai gaskiya 100% in aka samu Allah ba zai bar kasuwar ta shiru ba sai Allah ya bayyana shi kowa ya san shi sai garin ya ɗau labari kowa ya san shi cewa shi mai gaskiya ne a nan kasuwar sabon garin Zaria fa ake da dattijo أهل السنة من السابقين الأولين من أهل السنة والجماعة في نيجيريا على جنو ساقنال سريئك سيوانك كان إنتي إنك ذو وانا سيتي ما كسلي وانا سيتي ما كسلي داتارو كما إرن سأرى يومي بمجي سيتي إرن سأرى amma wannan old stock wannan new stock wannan tsohon tsari ne dan haka na saro shi yana nan akan kudin shi na da sile kwabo goma wannan kuma sabon siyowa ne shi kuma yanzu sile da taro saboda naje ya karu sai ga mutane sun wawashe mai arhan ba zai koya mai arhan a ko kuma ya hada yace dukan su sile da taro sai kowanne bayyan haka duk wanda ya zauna kasuwar sabon garin zariya shekara 30 da suka wuce zuwa shekaru kaɗan da suka gabata ko bai san Alhaji Musa Gumal ba ya ji labarin shi da Allah ya tashi karrama bawan Allah nan sai ya dauke shi ya kai shi aikin hajji shekarar da aka yi hajji irin ta manzon Allah aka hau Arafa ranar Juma'a sai Allah ya dauki ran shi a can wannan ba karama ba ce karama ce wannan in cikin sufaye ne yanzu wannan hoton shi ma sai ka yi cuku-cuku za ka samu ka sayar don kamar na kai ma ka samu karama ina fata an gane to idan kuka gane wannan jama'a wallahi gaskiya yan kasuwa ku tsaya ku yi gaskiya ba riba ce kuɗi ba ba yawan dukiya ce kuɗi ba albarka ita ce abinda manzon tsira yake cewa rahimallahu ra'an samhan idza ishtara samhan idza ba'a Allah ya ji kan mutumin da ke siyowa da araha ya siyar da araha ka samar wa al'umma sauki ba ka kuntata wa al'umma ba kuntata wa al'umma sai ja Allah ya kuntata maka saboda addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allahumma man tawalla shay'an min umuri ummati fashaqqa alayhi fashkuti Allahumma alayhi ya Allah wanda duk ya rike wani al'amari na al'umma ta hanyar kuntata musu Allah ka kuntata mishi sai kaga Allah ya baka ka haɓaka amma in ka tashi mutuwa sai kaga Allah ya karya ka sai an sai da teburan shagon ka za a haɗa a biya kuɗin kati na asibiti ma ka ba fara magana kuɗin aiki ko kuɗin magani ba tukuna saboda ka kuntata wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a ku ji wannan abin da yake ce musu kenan yace babu abin da zai fitar da su sai gaskiya sai ga wannan bawan Allah ya rike wannan gaskiya sai ya tuno ta a wannan rana to yanzu wannan gaskiya da ya kiyaye da amana da ya kiyaye to sai addu'a yace ya Allah fa in kunta ta'lamu anni fa'altu zalika min khashyatika fafarrij 'anna ya Allah in dai nayi wannan abin saboda tsoron ka ne ya Allah ka yaye mana halin da muke ciki fan sahab anhum as-sakharatu sai wannan dutse sai ya matsa kadan daga gare su amma fa bai gama budewa ba yadda za su iya fita to wannan kuma ya nuna mana kenan idan bala'i idza amma al-bala wa idza ammat al-balwa wal-balaa wal-balbala eh idan bala'i da musiba da annoba in yayyane al-umma to ana buƙatar gudunmawar kowa wajen addu'a kada a ce kawai suwana ne za su yi addu'a suwana su shiruwa kowa ya tashi yayi kuma kowa ya tuna aikin alheri to daga nan ne za ka ga ranar mutanen kirki kenan ranar salihai a lokacin za ta zo mutanen kirki waɗanda suka tsare bakinsu daga cin haramun mutanen da suka tsare bakinsu daga faɗin haramun daga faɗin ƙarya daga faɗin zalunci mutanen da suka tsare farjinsu da al'aurarsu daga ainihin cin amanar kansu to a ranar ne za a ga amfaninsu domin Allah yana cewa innama ya taqabbalu Allahu min al-muttaqin kadai Allah yana karbe ne daga masu tsoron shi idan kazami mai kazamar aqida mai kazamin aiki da magana ya roki Allah Allah baya karbe in yayi ibada Allah baya karbe in kuka ga zahirin karbe istidraji ne shugo-shugo ba zurfi ne ya jama'ar musulmi ku duba halin nan da muke ciki yanzu a Najeriya yanzu bari za a yi kawai a ce to shikenan ana jiran wai 'yan siyasa ne wai za su fitar da duk wanda yake tunanin 'yan siyasa ne za su fitar da mu daga halin da muke ciki ko mulkin soja ko wani irin nau'in mulki ko na iri ne ya taba kuskure jama'a kowa da ya ga siyasar daga fara ta kowa ga kazantarta daga an yi zaɓe da wata uku zuwa wata hudu sai zama manya-manyan shugabannin sai a gano su maciya amana kansu ne da cin amana ƙasa
yanzu jama'a ba zai zama mana wa'azi ba. Senate president guda nawa aka cire? Shugabannin sanatoci guda nawa aka cire? Kuma akan me aka cire su? Akan rashin gaskiya. Daga hawan sabon shi ma har ya ɗanɗana rashin gaskiya, har ya ce saranda zai fita. Me yasa ya tsorata zai fita? Me yasa bai yarda ya bincike ba? Har ya yarda ya yi rashin gaskiya. Ku duba 'yan majalisa, an je an ɗauko mai shampo, shampo mai tuƙo da shampo, an zo an sa ta. Wai injin tausa da fentin gidanta miliyan 300 da wani abu. Da can banda mijinta wake mata tausa. Miliyan. Talaka fa bai san wannan kudin ba fa, sai sa ake zaune lafiya. Allah, talaka bai san miliyan ba, sai sa ake zaune lafiya a Najeriya. Mun muna faɗe talaka ba su mun san miliyan, sai sa abin ya nemi mana zafi, amma talakan Najeriya bai san miliyan ba. Allah, ran da kuka kuskure talakan Najeriya ya san miliyan ba za a zauna lafiya ba. Bai san miliyan ba. Bai san miliyan ba. Ni dara miliyan, ni dara kirga 300,000 sai ce miliyan nawa kenan. Bai san miliyan ba. Talauci ya rikita shi har bai san yan adadin kuɗin da ake zalunta shi ba. Ai shi yasa Al-Imam Al-Bukhari ya kawo wani ra'ayi a nan cikin littafin shi, ra'ayi ingantacce na fikih. Yace in ka zalunci mutane ko ka ce siyafe maka ba zai yafu ba sai ka faɗa masa adadin zaluncin don su ji nauyin shi. Ka cuci mutane, ka cuci mutane sai ka shirya za ka tafi kuma rako hajji, sai ka zo da Allah a yi don kurakurai ne dai to Allah ya fi muranka ya tafi. Buhari ce ba ta yi ba. Ba fa Buhari don siyasa ba, don ka kuje ana magana siyasa ba. Imam Bukhari, limamin malaman hadisi ne wannan da fiqhun duniya, ya ce ba ta yi ba. Sai ka ce miliyan kaza. Sai suka ce to ranka ya daɗe menene miliyan, sai ka ce to hajiya kin ga naira 100 ne, to so 100. To so 100, to so 100, kai tayi, ta ji 100, so 100 ta ke, ka ce to haka ne, to so 10,000. Sai ta suma, wallahi jama'a tsohuwa ce gwamna ya je ba ta naira 500 sabuwa. Har yau celebration take yi, ba ta san adadin kuɗin ba, nunawa take duk bakon da ta yi sai ta fito da shi, ta ce gwamna ne ya ba ta. Naira 500 ce. Tana ta lissafin abubuwan da za ta yi da su. Naira 500 irin waɗannan su ne talakawan Najeriya. Daga ɗauko mace tana shampo aka murɗe zaɓe aka bata, wai shi ne wai har za ta gyara gidanta da injin tausa, shi ne miliyan. Miliyan jama'a 600. Kuma ba irin wannan bala'i jama'a. Kuma kai in ka ganta ka san daga cikin yunwa take da wahala, wuyanta ramin yunwa ne da wahala. Kwaɗangan kwaɗangan tana tafiya kamar ɗuwawar raƙumi, amma wai a haka wai har za ta ci miliyan 600. Miliyan 600 ko kashe ta aka yi ba za a biya diyata miliyan 600 ba, ko kashe ta aka yi diyata ba za ta kai miliyan 600. Amma na talakawa ne, ya ce mu'amalar musulmi. Mutanen nan waɗannan kuɗin suka sace, waɗannan kuɗin da aka sace su suka ja mana yau ba mu da ruwan famfo jama'a. Ruwan da ke Najeriya ya yi yawa, yana hallaka, yana cin wurare, yana jan erosion, yana rarrushe ƙasa, saboda an rasa yadda za a yi da shi, amma kuma wasu na kwana da kishi. Ka je cikin jihar Bayelsa, wannan yanayin ka gani. A tsibiri suke ruwa ne ya kewaye su. Amma kuma babu ruwan famfo a garin. Shiga cikin Yola ta Adamawa ka gani. Duk shekara sai ruwa ya kashe mutane, ya ci gidaje, amma kuma babu ruwan famfo. An bar wata bodin ta mutu. Ka je ka ga masana'antunmu. Masana'anta nawa aka rufe daga Bara zuwa Bana tsakanin Kano da Kaduna. Ma'aikata 1,000 suka rasa aiki. Me zai sa ba za a samu 'yan kalari ba? Me yasa 'yan sara suka ba za su yi yawa ba? Me yasa 'yan kwanta-kwanta ba za su yi yawa ba? Yaya 'yan ecomog ba za su karu ba?
waɗannan mutanen aka ce mutane 50,000 aka kora wata biyu da suka wuce daga Kaduna saboda an rufe ma'aikatan waɗannan mutanen 50,000 kana da mashin din da zaka ba su da zafi a taba kuma in ka ba su ina fasinjojin a tabar dan kowa ya rufe aiki sai ce bari yazo a taba to sai zama nan din ma a tabar sai ta tabe duk wannan sakamakon zalunci ne jama'a idan aka tashi yanzu an ce kudin aikin hajji kusan naira 500,000 ne babu talaka a Najeriya ko kwaya ɗaya da zai iya biya duk wanda ya iya biyan naira 500,000 ya je aikin hajji ba talaka ba ne jama'a babu talaka ko kwaya ɗaya da zai iya biyan wannan sai dai a biya mai ko kuma ya haƙura taro ne muka je na malamai bana annan makka suna tambayar nawa aka sa kudin aikin hajjin Najeriya da kimanta na faɗa musu da dola da kuma riyal sai wani malami ya ce duk Saudi Arabia inda a wata ƙasar ake hajji sai duk Saudi Arabia babu talakan da zai iya zuwa sai manya-manyan masu kuɗi to nace Najeriya ma haka sai ce amma yaya za su fahimci haka yaya za su fahimci haka duk shekara sai sun ji yan Najeriya suna kukan cewa ba a ba su damar sun taho ba an tare wasu sannan duk shekara alhazan Najeriya sun fi kowa siyayya duk shekara alhazan Najeriya sun fi kowa taraba in kai alhajin Najeriya ne mai basira ba ruwanka da taraba in ka je za ka ci abinci ne kai mulmul ka taho jidda da wuri duk alhazan suka taho za ka ga kayansu da ake tarewa ana zabgewa ana zubarwa in ka kwashe kai ma sun yi maka yawa a taraba alhazan Najeriya ne kawai suke da wannan duk duniya jama'a sai na ce musu waɗannan galibin su ɗan siyasa ne da manya-manyan masu kuɗi na ce don Najeriya mutane nau'i biyu ne kawai daga talaka matsiyaci sai mai kuɗin siya ba na tsakiya ba ba a Najeriya daga talaka matsiyaci sai mai kuɗin siya ba na tsakiya a Najeriya ka duba ka gani waye tsaka tsakiya a Najeriya ko dai talaka ne kana ɗan rabbana ta tsabban minna ko kuma kana can kana cewa inda ma utitu wa ala ilmin indi amma ka duba da kyau ka gani waye yake rayuwa tsakatsakiyar rayuwa shi ne wanda za a ce shi dai ba mai kuɗi ba ne shi ba talaka ba ne lallai dai ko ka fada cikin talaka ko ka fada cikin masu wannan sakamakon zalunci ne da aka yi wa duk wanda ya zo yake zai yi adalci kwana biyu in ya kauce in aka ɗaga duwawun shi in aka ji irin satar da ya yi sai ku ji zuciyar mutane ba za ta yafe mishi ba har abada globalforum.com website ne na internet wanda yake bayyana gaskiyar me yake faruwa a duniya www.globalforum.com ribato shugaban FCC na Najeriya ya ce a cikin watan August 2006 ya ce daga samun mulkin kai zuwa wannan shekara ta bara wato shekara 46 ya ce shugabannin Najeriya a wannan tsakanin sun saci dalar America biliyan 380 ta ishe duk musulmin Najeriya kafirai da arna ta ishe su jali wadataccen jali kowa zai rayu baya bukatar kowa ta wajen kudi ya ce wannan ita ce ihsa'iya wato shi ne figo na ƙididdiga abinda suka sata wanda aka sani sauran kuma bai ce ana nan ana bincike a kai to ka je ka sake hawa wannan website din sai ka ga update sai ka ga zuwa yanzu kuma mai bincike ya sake kaiwa zuwa gare shi dan zuwa yanzu an sake gano su masu halin beraye jama'a dole ne a tashi ai fada da zalunci amma in mun ce ai fada da zalunci shine a wayewa da mutane kai ba mu ce a je a bugi kowa ba ko wani zai wuce a jefi motar shi wannan ba su daga cikin tafarkin mu amma dole ne dan Najeriya ya san halin zaluncin da ake ciki don me waɗannan azzaluman yanzu suna nan sun sake kafa tarko sun zalunce ku ta wajen zaben sama da tsakiya to yanzu kuma na ƙasan kusa da ku grassroots din ma suna nan kowa yana son ya sanya wani karamin azzalumi don ya zama wakilin shi akan ku wajen ya zalunce ku ana wulakanta mutanen mu a Saudi Arabia yan Najeriya ana wulakanta su, yan Najeriya ana wulakanta su a Ingila, me yasa ba za a wulakanta su ba? Shugabanninsu sun tona musu asiri, sun sace kudin kasar sun kai wa Turawa su aje musu a Switzerland. In ba haka ba, wallahi jama'a ina gaya muku, abu ɗaya Saudiya za ta nuna mana shi ne ta fi mu albarka addu'ar da annabawa suka yi mata. Wannan kuma titiko ne wanda ba mu hasada a kai. Amma in dai tsabar kuɗi ce da arziki da nau'i-nau'i, shi ne bari nake faɗa musu na ce roba a Najeriya, roba za ta iya zama tattalin arzikin da zai haɓaka ƙasa. Shi wace irin roba? Sai na ɗaga takalmi na ce roba da ake wannan, na ce akwai garin da za ka je sai kai kilomita 5 kana tafiya a ƙarƙashin bishiyar roba a nan Najeriya. Sai wani malami ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan robar sai wani ɗan Uganda a wurin, wani ɗan Kigali, ina ne Kigali ɗin Rwanda, sai mi ya ce to su kuma ita ce arzikinsu gaba ɗaya. Na ce to mu kuma wata local government ɗin ma gaba ɗaya, sai an tsare ake samun rana take shigowa ƙauyen. Bishiyar roba ma ta yi musu yawa. Idan ka baro Gombe za ka taho Port Harcourt, wannan hanyar gaba ɗayanta wani irin sinadari ne da ake yin siminti da shi. In aka haƙe shi, kun san me ke faruwa? Gari na wayewa sai a samu ya sake cikewa. A Najeriya ne muke da wannan arzikin. Ɗiban shi ake da safe kafin maraice ya cike, ɗiban shi ake da daddare kafin gari ya waye ya cike. Mu muke da wannan arzikin, don haka aka je aka yi ashaka siminti a wurin. Wannan arzikinmu ne. Jama'a ku ji wannan. Mun rayu a ƙasar nan a ƙarƙashin me? A ƙarƙashin noma na me? Na gyaɗa da auduga kafin a samu man fetur. Yanzu jihar Bauchi har zuwa jihar Borno duk a kwance suke a kan man fetur. Ɗanyen man fetur ne likudi, ba a ma tona shi ba. Duk wannan arzikinmu ne. Allah maɗaukakin sarki Bahaushe ya ce bai taɓa tsaga bakin da zai hana shi abinci ba. Yawan mutane ba shi ne bala'i ba, amma yawa ba aiki shi ne bala'i. Ku je ƙasar China ku gani. Ƙasar China sun fi ko'ina yawa, amma kuma aiki ne musu yawa a ƙasar, saboda kowa an san yadda aka ƙirƙiro mai da aiki. Don haka ƙasar haɓaka take yi. Yanzu duk duniya kayan China ake aiki da su. Duk kasuwar Dubai yanzu kayan kashi 90 na kasuwar Dubai duk ƙirar China ne. Duk abin da America ko Canada ko Japan ko Jamus ko wace ce ta ƙera, kwana biyu za ka ga Chinese ta yi irin shi da daraja irin shi, kuma ta rage mai kuɗi, saboda ga ma'aikata nan kowa ya zo ya aiki ya samu kuɗin jefa ne ya tafi gida. Amma nan ana nan kullum ana ce mana a yi allurar rigakafi, a yi allurar rage 'ya'yan haihuwa, a yi allura a kashe 'ya'ya mai 'ya'ya goma su koma guda uku. Saboda ba abinci, yaya za ku talauta mu bayan Allah ya azurta mu kuma ku ce za ku kashe mu? Ku kuka talauta mu ba, Allah ne ya talauta mu ba. Talaucin Najeriya jama'a is not a natural, ba abu ne da Allah ya saukar da shi ba. Mutane ne suka ƙirƙiro mana wannan bala'in. A danna kowane ɓarawe aron abin da ya sata, ku ga cewa talakawan ba su rayu ba. Yanzu kowa ya tashi sai ce zai tura ɗanshi Malaysia zai yi digiri. Nawa ake zuwa ake yin digiri a Malaysia? Waɗannan kuɗaɗen da suka bi suka biya wa ɗayansu kuɗi su je su yi digiri a Malaysia, idan aka ɗibo su, su kaɗai za su yi maganin matsalolin jami'o'in Najeriya. Domin ɗan talaka a Najeriya in ka aje mishi lafiyayyar naira 200,000 daga farko zuwa ƙarshen jami'ar shi ta ishe shi. Naira 200,000, Allahu akbar, naira 200,000 jama'a ta ishi mutum ya fara daga 100 level har ya kai 500 level professional course, ya fito as an engineer ko as a medical doctor ko pharmacist ko lawyer. Naira 200,000, amma je ka ga jami'a suka bude a nan cikin gida a ƙasar Adamawa fa. Kuɗin rijista kawai na shekara ɗaya naira 2,000,000 ne. Shinkafar da suke ci ma daga America ake zuwa da ita a kawo ta hayo da naman da kifin, duk kifin da ke yola da shinkafar ba ma za a ci ba, sai an kawo ta America saboda 'ya'yansu ne. Za a kawo ta da kankara a ruwan sanyi a wuce da ita har a kai ta yola, sannan 'ya'yansu su ci. yanzu suna nan sun kirkiro kuma wani tsarin ilimi wanda duk inda kai karatu a waɗannan jami'o'in na Najeriya in ka fito wannan tsarin da aka kirkiro na cewa sai ka cika shi sannan za a dauke ka aiki takardar degree ko diploma ko master ko PhD ta Najeriya ba ta kai daraja irin tsarin ba dan haka sun tsara wa ƴaƴansu sun tura su makarantar in suka dawo in ka zo ba kana fama da first class ba kana da PhD ko kana da master ko kana da menene sai ka kawo sai a ce ayya sai dai ita jami'ar ba ta da nagartar ta baka irin wannan certificate din dan haka ana so daga jami'a da ta cika sharuɗa kaza ne sai ki ta kawo ƴaƴansu kinkira sai su sassu ka ƴaƴansu kuma to gabanin Najeriya da ku muke kun zalunce mu ne dole mu bayyana ɗan uwan mu talaka zaluncin da kuka yi ku murɗe na mana mulki ku ɗora wanda kuke so da ƙarfin tsiya ku sace mana kuɗi ku ɗibi ƴaƴanku ku kai su makaranta inda kuke so duk asibitocin nan namu jama'a duk asibitocin ba su kai su duba su ba sai sun je ƙasar waje check up kawai in za a binciki lafiyar shi ko lafiyarta medical check up duk asibitocin Najeriya ba su cancanta ba sai a ce za a tafi Saudi Jerman za a tafi America za a tafi Canada za a tafi Ingila duk wannan jama'a kar ku manta muna magana akan menene akan amana amana ce wannan na farko ya rike shi ne Allah ya bude musu halin da suka shiga daga ciki fitinar da talakan ya shiga yanzu in ma yanzu aka ce za a fito a tsaye da dan takarar mai gaskiya saboda su azzaliman sun bi sun babbake sai ce kudin rijistar da za ka shiga rijistar da za ka tsaya naira 500,000 to da shi dan takarar naku da kowaninku ma bai taba ganin naira 500,000 din ba dan haka sai ya zama dai sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to amma ne muke cewa talakawa ku tsaya da gaskiya in kuka tsaya da gaskiya sai ku koma kuna tawassuli kuna roƙon Allah da wannan gaskiyar Allah ka kakkaɓe mana waɗannan azzaluma ba a yi musu addu'a ba a yi musu muguwa addu'a ba a cewa Allah ya tsine in ka ce Allah ya tsine musu ba za ku rabu da mulkin ba kenan sai tsine musu albarka sai su ƙara zama tsinannu sai su ƙara azabtar da mutane Allah ya kakkaɓe su sai Allah ya turo musu wani ƙwaro wani kutun su da sai biya kakkaɓe su da addu'ar da kuka yi musu addu'a za a rinƙa Allah ka kakkaɓe mana waɗannan azzaluman a tashi ana sallolin dare ana tawassuli Allah ka kakkaɓe su amma ku zo kuna rigingimu akan goyon bayan siyasar ko ba siyasar ba ɗan takarar ko ba ɗan takarar ba za su yi ta biyan kuɗin tafsirin ana sawa a rediyo tunda kawai sun san hayaniya kuke yi amma wani yanzu in ya gama tafsirin ya ce jama'a kowa ya ɗaga hannu Allah ya kakkaɓe azzaluman Najeriya sai ka ji ba wanda zai ɗau nauyin tafsirin ka a sa gidan rediyo sai ka ce to me ya za ku in ku ba azzalumai ba ne me yasa ba za ku bari a sa ba yanzu wannan wa'azin da muke yi yanzu live nan wannan za su yadda a sa a gidan rediyo to in su ba azzalumai ba ne su bari mana mu mun ce azzalumai muke wadda zalunci Allah ya kakkaɓe azzalumai Allah ya ɗoro musu annoba na gan kai azzalumi ne to sai ka ji zafi amma kai ba azzalumi bane sai ka ce amin ina fata an gani kun ji gabar farko ta wannan hadisi wannan mutum ya roki Allah saboda amana gaba ta biyu fa qala al akhar sai dai ya ce allahumma in kunta ta'lamu kana li abwani shaykhan kabiran ya Allah ka san ni dai ina da iyaye uwa da uba da tawa manya sun manyanta kuntu atihi ma kullu lailatin bi labani zalmilli ina zuwa in kawo musu nonan awaki na su sha fa abta'atu alayhi ma lailatan wani dare sai nayi jinkiri ban zo gare su ba fa jiitu wa qad raqada sai nazo na samu sun yi bacci wa ahli wa iyali tawaghawna min alju'i da ayyana da mata na suna ta kuka saboda yunwa fa kuntu la askihim hatta yashraba abwaya ni kuma dama a ɗabi'ata ba na ba ƴaƴana da matana su sha har sai iyaye na sun sha yanzu wannan mutum yana gabatar da biyayyar iyaye a bisa kyautata wa matan shi da ƴaƴan shi haka ake so ɗana gari yayi fakarihitu an ukiza kuma to sai na ji ƙyamar in tashe su daga bacci wakarihitu an adda'ahuma fayastakinna لشربتهما كما سينجي كامر شوا ني كامر انتاشي سودة قبتي كما ني كامر لابد سو إذا ما كما سكوانا بس شاوانا لابد بس سنا بكسي أبن بعداني انتاشي سكوما أبن بعداني سينجي دي توياضيني فلم أظل أنتظر حتى طلع الفجر sai ban gushe ba sai dai na hakura na tsaya ina ta sauraron su farka har sai da alfijir ya kullo fa in kunta ta'lamu anni fa'altu zalika min khashyatika fa farrij 'anna sai ce ya Allah wannan biyayya iyaye da dai idan dai nayi saboda tsoron ka ne Allah ka bude min halin da muke ciki sahad anhum as-sakhratu hatta nazaru ila as-sama sai ainihin wato wannan dutse ya kauce daga gare su har sai dai ga suna hangen sama kunga budewa ta kai budewa kenan ko haka al'amarin yake to haka anan garin ya saba faruwa jama'a mutanen zariya akwai wani zalunci da aka dade a nemi su ya akai ruwan famfo ya gabara anan zariya ne mu dai an haife mu nan mu tafi kogin yamo mu tafi kogin tsuguji ni ta iyo ta yau shekara 30 har yau kogunan nan ba su kafe ba an haife mu kowa ga zariyar da zariyar jam har yau bata taba kafewa ba ga manya-manyan injina masu danno ruwa amma kuma tafi ka je ka tambayi dangin mu mutanen cikin garin zariya watan su nawa ko shekara su nawa rabon su da ruwan famfo ya dugo to me ya faru to mutanen zariya malamai ne waliyai ne ba ƴan iska ba ne sai suka ce to ba za su yi yaƙi ba za su yi faɗa da kowa ba sai kowa ya ɗauki buzu da carbi sai suka tafi filin idi suka zauna kowa ya tilawa qur'ani ya ja carbin shi ya yi salati ya faɗa wa Allah ya Allah an zalunce ni ga ruwa ya kewaye mu amma ba ma sha ya Allah wanda ke da haƙƙi akan wannan ruwa Allah ka bi mana kadi sai aka turo mobile police suka zo suka jajjefa musu tiyaga addu'a ba suke ba ɗan daba ba ne ba zanga-zanga ba suke ba ba su zagi kowa ba kuma cewa suka ya Allah duk wanda ya zalunce ni da carbi da buzu kuma ba da bindiga ba to me yake a zo a jajjefa musu tuwa da fatar wa su zalunci zalunci kaga addu'ar ma sai dai kai a daka addu'ar ma sai dai kai a daka shi ne muka hadu da wani azzalumin malami dan kwangila addu'a a Ka'aba ya dauko kwangila addu'a da carbi guda biyu mugu hagu da dama ibar taba ganin ana carbi hagu da dama mama hagu da dama yake yi mugu yana yi haka yana yi haka nace wallahi kariya kake mun riga ka yace mun zo tun kafin azumin ya shigo mun fada wa Allah cewa wasu makaryata azzalume za su zo kariya suke ya Allah wallahi jama'a haka na fada ina tawafi ya Allah za a turo makaryata za a turo azzalumai Allah ka fi mu sani kariya suke Allah karka saurare su Allah ka wulakanta su so da malaman su billahi allazi la ilaha illa huwa haka ne da wafi ina fada wa Allah da hausa da larabci don haka je ka ba a ba wa sa da gaskiya abin da ya mai ka fadi dakin Allah ba haka ce ka zo kofa daki kuma sai ka za kana kara daga me kama an ce ka fada abin da ya dame ka ana jinka balle ka zo kusa shine wuce shi wannan mugu wai ce wai to su dai an sa su ne su zo su yi addu'a da abubuwa da aka yi dai kuma dai komai ya koma a zauna lafiya na ce wallahi ba za a zauna lafiya ba kun yi zalunci sai Allah ya karya ku sai Allah ya karya mutanen ku kashi na addu'a mu ta fara aiki alƙalan da suka nada suke biyan albashi su suke tumbuke su a ce zo ka rantse da alƙur'ani in ba ga tsoro ba zo ka rantse sai mutum ya gudu sai na ɗaga ƙur'ani na ce wani azzalumi irin haka na ce ka ga dai kai ce kana ta abokin sun zo muna ta ibada suna ta surutu muka ce nan wurin ba a surutu nan ibada ake ku bar mu mu yi ibada suka matsa na ce kuma surutun da kuke na zalunci kuna magana a kan zaɓe ƙur'ani ne a hannuna ina karanta na ɗaga na ce wannan me kika ce ƙur'ani na ce izu su ke wannan me ce aka ce Ka'aba na ce na rantse da alƙur'ani na sai da ne haka so uku nace wallahi zaben da kuka a Najeriya ƙarya ne kuma wallahi ba ku ci zabe ba nace kuma nan Ka'aba ce kuma nan Qur'ani nace ku ba ku dauka Qur'an sai inda gaske ne sai shi wanda mai surutun sai ya ce haba mala hauka muke
to kayan banza a ce ka rantsa da Allah kana musulmi ne na kuma sai da ka rantsa ba ta ka da gaskiya ne akwai wanda ya tura malamai guda 400 malamai guda 400 ya ga gaya mun sai da na same shi ina istifsar ina tabbatar da haka magana take sai ce malamai 400 kusan jirgi guda kenan me yake so wai sanata ne yanzu kuma gwamna yake so in 2011 ta yi nake ba za ku ji tsoron Allah ba wai ma sai aka ce wai junior na ne muna secondary school nake duk isa junior anta sanata ne a yanzu wai ya fara tun daga councilor shi sama yake ya yi councilor ya yi chairman ya yi house of assembly ya yi reps yanzu yana senate wai kuma yanzu gwamna yake so wai mutane 400 ya kawo ka'aba yi mishi addu'a ya samu ce ku ji tausayin mutanen Najeriya ku tausaya mutanen Najeriya zalunci jama'a an zalunce mu kuma wai kar mu faɗa me yasa ku bar mu faɗa mana ai ba zagi muke ba mun faɗa ne mun tunatar da waɗanda ba su sani ba yanzu ba za mu fara advocacy akan wayar da kan talaka game da nawa ce miliyan ɗaya ya kamata a yi wa'azi a zo da miliyan ɗaya a kinga ta a gaban talaka talaka su gani nawa ce miliyan ɗaya ba su san miliyan ɗaya ba fa Allah ya sani ba su sani ba ina faɗa muku wannan an yi yaƙinin mafi yawancin talaka a Najeriya ba su abin da ake kira miliyan ɗaya ba wani dattijo in ma da za ka juya abin da jaka in ka ce jaka kaza sai rikici jaka kaza ne miliyan ɗaya sai ce to aka ce miliyan kaza yake yi to in ake samun irin wannan kudin shi yana ɗaukan babu waɗannan kudin masu ya sai ce to yanzu ko su ɗan tata suna da wannan kudin saboda yana ganin su ɗan tata su ne Allah ya yi wa kuɗi daga su kun zalunce shi ku je asibitocinmu ku gani jama'a ku je makarantunmu mafi yawancin jami'o'in Najeriya yanzu a rufe suke mafi yawancin jami'o'in Najeriya a rufe suke mafi yawancin polytechnic ba su da injina na kayan aiki yanzu me yasa dan haka sai ka je ka fito daga jami'a ko daga polytechnic takarda ta ce ka iya in haka zo aka nuna maka injin a gaban ka sai gaban ka ya fadi wai malami ne yake karantar da computer sai aka zo ana magana akan server sai ce sabon nan wata na'ura ce kamar fridge ina sun fi da ke sai na ta dariya malam sai na fita da gudu kamar amai wani an ce saba ne shi ne karantarwan ne fa sai aka zana magana saba sai ce ai wata na'ura ce ba mako kamar fridge take kamar ba a ce mai cince hula sai ce ai wani bandirin yaki ne bandir ne kato shi ne hula kame shi malamin bai sani ba wani yasa bai sani ba shi ma haka aka koyar da shi da kwatance ni ya ga hoton ta wani ya zana ta da kuskure sai ce da tayi kama da fridge sai ce fridge Allah kiyaye to kun ji wannan dai ya kyautata wa iyayen da ya kyautata wa iyayen sai addu'a da yake kyautata wa ta gaskiya ce wannan yana nuna mene kuma kyautata wa iyaye biyayyar iyaye mutunta iyaye daukar iyaye da cewa sun fi mata sun fi ƴaƴa muhimmanci kuma sun fi su girman haƙƙi kuma in kan mutunta su sama da kowa daga cikin waɗancan da aka faɗi wannan mutuntawa ta gaskiya ce cikin tsoron Allah to ya zama ibadar da zaka iya roƙon Allah da ita fa qala al-akhir shi ko ɗaya zai ce Allahumma in kunta ta'lamu annahu kana li ibnatu ammi yace ya Allah ka bi san cewa ina da wata ƴar babba yar babba wato yarwan uba ko yar kanwa uba min ahabbin nasi ilayya tana daga cikin mutanen da nafi kowa so wannan so da yake magana ba so irin na zumunci ba so irin na jaraba ya jarabtu da ya zina da ita wa anni rawadtuha an nafsiha fa'abat yace kuma yayi ta bada kanta ya zina da ita sai ta ki illa an atiyaha bi 100 dinarin yace har sai da nazo mata da dinare 100 nawa ne dinare 100 dinare 1 shine daidai da naira 10,000 ta Najeriya to 10,000 so 100 nawa kenan miliyan 1 ko ale miliyan 1 dauka ba ta dan yi zina da ita sai kai mamaki haka zaka je ka ga
wata taje ta samu guntun wando ta sa ta samu riga wadda bata kai rubin yadi ba ta makala ta matsi jikinta sai nufasi ya dauke ta je zina da ita dare daya sai ba ta kwangila ta miliyan 30 sai ta fitar da kudi sai ga ta sai narkekiyar mota ta sai ma keken gida kuma kuma yayin da ita matar shi ta aure tana nan tana gwagwarmaya da shi akan ya taimake ta ya bude mata shago da za ta rinka kasuwanci iyayenta suna kauye ta rinka kai musu abinci ba zai yi ba sai ce harkoki sun yi yawa a haka zai je dauko cuta yanzu kuma ya kakaba wannan mata aure ta gida ta fara mutuwa sannan ya mutu ko kuma shi ya fara mutuwa ya batta da bala'i na raba wata yarinya wadda anyi yarinya ce kyakkyawa ta yi ilimi ta haɗu ta yi digiri ta yi digirgir wannan ya zo kowa zo tana take shi duk waɗanda ke zuwa ɗin 'yan duniya ne sai ka ce ko tana da aljanu ne yace kafin a ce ko tana da aljanu a binciki ne dalilinta sai ka ce an tambaye dalilinta ba ta faɗi sai ka ce bari mu zauna da ita ka zauna da ita sai ka ce gaskiyar lamari duk waɗanda suke zuwar mata mutane ne waɗanda ba su da kamala ta addini ko rayuwa mutane ne waɗanda in ka aure su sai a ce wai yanzu dole ne mijinka sai ya zan yana zina yana neman mata ta ce ita kuma ba za ta iya kwafin da mazinaci ba za ta iya haƙuri da mazinaci ta ce to wai in ji wannan magana sai a ce to yaya za ki ai duk mazan haka suke zuwa sai ni ce an tafka kuskure jama'a ku ji wannan zina ce zai da ita wannan miliyan ɗayan ko a wani zamani jama'a ta isa a bada sadaki fa ko ba Quraishiya yanzu ka je ka samu a Makka in dai suka yadda za su baka sadakin da za su sa ƙarƙarin shi kenan in ma zai kai nawa ne ake sa sadakin ƴaƴan Quraishawa da ƴaƴan masu tabi'iyya a Saudiya nawa ne ake sawa yayi tsada kenan sai a ce 200,250 ta ce sadakin yayi tsada saboda yayin talakawan 60,000 ne 30,000 10,000 ko ita kuma ƴar manya da ake ganin ita ba Quraishi ya ce Balarabiya ya ce sadakin ta naira 200,000 amma ka duba ya dau miliyan 1 ya ba ta yin zina da ita kuma ƴar bakwai shi ce akwai aure tsakanin shi da ita yau da ba sai aure ta ba amma haka sharrin yake a tashar AIT wadda ke da ofishi a Lagos da Abuja da Kano da Port Harcourt da ina ne aka hira da wata yarinya ta ce ta ɗauki wata ɗabi'a ne tana son ta gwada maza shin da gaske ne suke son ta ko kuwa ta ce ita kyakkyawa ce mai tsura sai ta fita kamar za ta yi shatanci sai namiji ya ɗauke ta sai ya je da ita ɗaki sai ta sharɗanta mishi kuɗin da zai bata yana tsuma sai ya kawo kuɗin sai ya bata ta ce sai ta raba kuɗin biyu sai ta ce za ta ɗauki rabi a matsayin sadaki su je babanta ya daura mata aure ta ce sai da ya daura mata aure da shi sai mutum ya fara jan baya bayan shi gaskiya bai shirya aure ba sai ta ce sai ta ce a yi shi yasa na raba kuɗin na baka rabi sadaki rabi kuma ka je ka shirya auren sai a shi gaskiya sau da Allah bai shirya aure ba kaza 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 kun fahimci abin da ta ce take yi ma'ana shedanci ne a cikin shedancin ita ma take yi na wani nau'in kuma amma dai wai tana son ta gane shin kaunarta suke ne ko yaya zai kawo kudin ya bata zai zina da ita amma ta ce to a koma aure mana sai kuma a ja baya so yake yau ya tsinci wannan ya jefar gobe ya tsinci wannan ya jefar jibi ya tsinci wannan ya jefar ya zama transmitter wato mai yada cututtuka ya diba daga nan ya yada nan ya diba daga nan ya yada nan Allah ya kiyaye yace fatabtu ha hatta qadartu yace na matsa mata har sai da na samu iko akan ta fa ataitu ha biha wato na samu iko akan wadannan kudi yace sai na je da su fa dafa'atu ha ilaiha sai na kawo kudin da bata fa amkanatni min nafsiha sai ta bani damar in yi duk abin da zan yi da ita subhanallah yace falamma qa'attu baina rijlaiha wai da ya tsuguna tsakankaninta ta buɗe ƙasa ba abin da ya rage ya yi sai ya zina da ita kala sai ta ce ittaqillaha ka ji tsoron Allah wala tafdal khatama illa bihaqqi kar ka sake ka sadu da wannan farji sai da haƙƙin shi
me ya haƙƙin farji sadaki miliyan ɗaya ba ta halatta farji da zina amma dubu ɗaya sai ta halatta farji da aure kun ji ikon Allah jama'a ma'ana an ba ta naira miliyan ɗaya daidai da dinari ɗari amma har wannan lokacin ta san cewa har yanzu ba haƙƙin shi ba ne amma inda aure ne fa naira dubu ɗaya dinari ɗaya sai ya halatta jama'a kun ga wannan yana daga cikin da'awa ta Freemasons wanda muka bayyana ya da barna me kike ya da barna anan ita ce kashe aure da rayuwar zina yanzu babu mutanen da suka miƙe suna advocacy suna yaɗa suna campaign suna haɓaka harkar aurar da ƴaƴa waɗanda sun riƙa amma ana advocacy ra'ayin a bar ƴaƴa su yi karatu sannan a aurar da su a bar ƴaƴa kaza a bar ƴaƴa kaza a bar ƴaƴa kaza madadin a tsaya a yi tunanin ƙwaƙwalwa ƴaƴan nan kafin su gama makaranta sun lalace to kuma in aka ce ba za su yi makarantar ba ana son su yi makarantar don su samu ci gaba sai a ce to a rinka aurar da su mana sai su yi makaranta a gidajen mazajensu kun ga an yi tunanin aiki da tunani an yi aiki da ƙwaƙwalwa amma a'a sai zama ana ɗaurewa zina gindi mata sun kasa ganewa har shi ne wata mata bana ta fito tashar FM ta Jidda a Saudiya take cewa ilmaniya ne suke magana ƴan boko suke magana akan haƙƙin mata sai wata mata ta fito take cewa wai su waɗannan da suka ce sun kafa ƙungiyar karewa mata ƴanci wai wane ne yace an danne mana haƙƙi wai kuma wane ne ya wakilta su mu muka wakilta su muka ce an danne mana haƙƙi su kwado mana haƙƙi in su ne da yawunmu ne mu ba mu sa su ba in dan mu suke ba masu to sai domin musulunci ya girmama mu sun ce to wani irin haƙƙi ne ake nemar mana ta ce duk matar da ke Saudi Arabia tana cikin rufin asiri ba ta da yunwa ba ta da kishiwa ba ta da kuma mafi yawancin matan na Saudi Arabia ko da yawa matan Saudi Arabia suna aiki wacce likita ce wacce pharmacist ce wacce tana da chemist wacce tana aikin karantarwa wacce tana kaza to wani irin haƙƙi ta ce koko ana nufin sai mun yaye fuskar mu mun cire niqabi ko sai mun cire hijabi ko sai mun fito da nononmu a ƙarƙashin rigar mama ko ko sai mun yaye cinyoyinmu sannan za a ce mana yanzu ne muke cikin ƴanci da haƙƙi sai an maida mu kayan talla yanzu tun da ka taso ake tallan sabulin joy da wata yarinya da ake cewa joy girl amma joy girl ɗin shekara 30 fa ba ita ce joy girl ɗin yanzu ba a can baya za a samu wacce ce ta fi kowace kyau sai a yi talla da ita in ta tsufata ba za a sake ɗaukar hotonta a yi joy girl da ita ba sai a ce yanzu kuma wacce ce ta fi kyau amma mata sun kasa gane wannan yaudara mata da su ake tallan giya da mata ake tallan kati na GSM da mata ake tallan omo da mata ake tallan biscuit komai za a yi talla da mata ake yi wannan fa shine matsayin mata idan ka buga customer service sai ka ji muryar mace a wayar GSM an mai da muryar su da jikinsu komai nasu ya zama commercialized an kasuwantar da jikinsu an yi power jikinsu da mutuncinsu da muryarsu wai kuma wai wannan shine haƙƙi Allah ya kiyaye wannan yarinya da take cewa wannan mutum ya ji tsoron Allah ya nuna ta samu tarbiyya shi yasa har ta shiga wannan halin jama'a kun ga me tace ittaqillaha ba kudin ta samu ba dan riwayar wannan hadisi da tazo cikin musnadul imam Ahmad shi mutumin cewa yayin sai da na barta shekara ta gasata talauci ya hauta ta buƙaci ko kudin registration ko za a yi anko ko za a yi biki ko za a yi wata harka tana da buƙata da ta zo ta nemi taimako sai amfani da wannan damar sai ce to ai ke dama ai kina da wani abu a wuri na kaza 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 kawai ga abin da ake so sai ta amshi kudin sai kuma ta ba da kanta amma da ike zina a zuci take jama'a zuciyar ta ta ba mazinaciya ba ce Allah cewa innan nafsa lamaratun bisu illa ma rahima rabbi Allah ya ji kan zuciyarta ba mazinaciyar zuciya ba ce amma ta kwabe gashi
ya bude kafafuwanta abin da ya rage dau azzakarin ke saka a farjinta amma imani bai fita daga zuciyarta ba zina bata shiga zuciyarta ba Allah ne a zuciyarsa sai tace mishi ittaqillah haka ji tsoron Allah ta kara da mai sharhi karka sake ka bude abin da aka rufe sai in ka bada haƙin shi dan haka har wannan kyautar da kai har wannan tukuicin da kai bai halatta maka ba jama'a wannan shike nuna mana ahamiyatul aqidatu sahiha muhimmancin aqida ta gari ƴaƴanmu ƴan mata din nan mu nuna musu Allah su tsoraci Allah ba wai su tsorace mu ba ƴaƴanmu maza matanmu na aure ɗalibanmu jama'ar gari mu tsoratar da su Allah in yaso mu kwanta mu bacci Allah zai kiyaye su su kuma za su kula da Allah kamar yadda annabi wa ibnu abbas wasiya yace ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahak ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka ka kiyaye Allah zaka samu Allah a gaba jama'ar musulmi ku duba wannan wannan ita ce tarbiyyar da annabawa suka yi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yana da wata mata wanda matan nan kyakkyawa ce kwarai da gaske sai ya tafiya da ita sai suka shiga wani kauye da suka shiga wannan kauyen sarkin kauyen kuma faziri ne yana da ƴan rahoto da almuru ta yi sai su ce wa in sun ga mace kyakkyawa sai su kamo ta koda mata aure ce sai suka haɗu da ibrahim da shi da wannan baiwa Allah sai suka kama ta da suka kau da ita gefe guda sai suka dawo gare shi kai me ya haɗa ka da wannan mata yace yar uwa ta ce kafin ku ankara sai annabi ibrahim ya sada da yace mata ke ga abin da nace dan karmiyo juna tukka da warwara in an tambaye ki kice ke yar uwa ta ce malaman psychology anan sun yaba wa annabi ibrahim suka ce lalle annabi ibrahim ya san yanayin zamantakewa so da dama in ka ce yar uwarka ce an fi mutunta ta da tsare mutuncinta da jin tsoron keta alfarmata fiye da in ka ce matarka ce in ka ce matarka ce za su ga abu shi kenan kai ma aluja ne su ma bari su zama aluja haka za su fahimta amma yar uwarka ce za su ji nauyi da keta mutuncin yar uwarka a gabanka sai ce yar uwa ta ce me yake nufi yar uwarki ce cikin addinin Allah sai suka dauke ta suka kai wa sarki ita da yake akwai Allah a zuciyarta annabi ibrahim bai saka mata shi a zuciya ba tare da annabin Allah ne cewa an abu ya same ta ta rinka wayyo Allah ibrahim wayyo Allah ibrahim Allah din nan bai koya mata da aka kai ta ga sarki sai sarki ya saka ta a daki yana kintsawa zai zo ya zina da ita sai ta zambar sai ta alwala sai ta tashi ta yi sallah raka'a biyu sai ta daga hannu sai ta yi addu'a ya Allah saboda imani da ne da kai da imani da annabinka Ibrahim kun ji karatun annabawa kun ji aqida ta gari tawassuli da imani sannan na tsara farjina wani namiji bai taɓa sani na ba in ba mijina ba Allah karka ba da iko wannan wulakantacce wulakanta ne sai fadiya su mai na shure-shure kun ga wannan mata waliya ce addu'a sata izin da gaggawa yanzu daga gamawa ta addu'ar ta karbu saboda me akwai gaskiya a cikin abin da ta faɗa abin da bakinta ke faɗi zuciyarta da gabobinta haka ne to sai ta furgita abinka da mata kuma sai ta ga to kuma wannan sarki guda a buɗe kofa a ganshi ya mutu sai ta ce ya Allah in kuma aka shigo sai a ce na kashe shi Allah ka sake shi sai kuma ya wasake bin dabbara ba ta ga tashi yake son ya sake ta sake suka sake hawa uku sai ce wa jama'a shi inna ma ji'tumuni bi shaytanatin haka hadisi yace ai aljana kuka kawo mini malamai suka ce wannan hadisi ya tabbatar da cewa ashe aljanu suna rikida su zama mata kyawawa shi yasa hadisin ya tabbatar da haka karanta Fathul Bari sharhi Bukhari haka yake faruwa ai kowa ya dade a Kano ya san yar madabo yar madabo ba ƙarya ba ce kai aljanu ɗan mata da suke rikida duk wanda yake zuwa Abuja yanzu wajen Sheraton wajen Zomfo da ƴan canji ya san wata aljana da ke wa ƴan iska haka san ɓaleliya za ta fito kana tafiya a kasa ma lokacin kawai sai ka ji mutan abin ka ka ji ka ganta kalloliyar mace kanta ma gaba ɗaya dauke hankalinka da imaninka wani mai kasa magana aljana ce ina faruwa wannan yunan nan ma da yana faruwa gangaren nan daga kasuwar muciya zuwa ainihin kwanar islamiyyar can da ake tsayawa da dan keken na fefin nan a nan ma da akwai wata budurwa da ke tsayawa sai 11 ko 12 dare ta yi kawai sai ka zo wuce sai ka ji tana salamu alaikum salamu alaikum kawai su ga fanno ne yarinya malam sai ga tana neman ta kuka wai ta bace to kai kana da gida kenan to fa hali ina fata an gane da sarkin ya tsorata sai ya sake ta kuma ya dauki baiwa ya bata wannan baiwa ita ce Hajar ita kuma sunanta Saratu ita ce sai ta ce Annabi Ibrahim kaga Allah ya wulakanta wannan kafiri ya sake ni bai ci mutunci na ba kuma har gashi ya ba mu baiwa to sai ka mai da wannan baiwa ta zama sadaka mai yiwa mu samu da ta hanyar ta haka akwa abin ya faru haka zo wannan baiwa ita ta haifi Annabi Isma'il alaihi salatu wassalam wannan bayan Allah yake cewa fa kuntu wa taraktu mi'ata dinari sai na miƙe na barbata wannan dinari dai wato miliyan daya fa in kunta ta'lamu anni fa'altu zalika min khashyatika fafarrij 'anna ya Allah wannan abu idan na yi ne saboda tsoronka Allah ka yaye mana halin da muke shiga fafarrij Allahu 'anhum fa kharaju sai Allah ya bude musu wannan hali sai suka fita jama'a karshen wannan hadisi kenan darussan da ke cikin wannan hadisi suka shafi aqida suka shafi mu'amala suka shafi siyasa suka shafi gudanarwa suka shafi halatai yau da gobe duk mun gabatar da su a ciki ba abin da za mu maimaita yanzu sai mu ce ya rage duk wanda ya ji wani wa'azi daga cikin wa'azozin nan ya shafe shi yayi kokarin gyarawa dan a kubuta a tsira dan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika